أليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايحك والسلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a darasi na 10 a cikin wannan littafi mai albarka, kitabut tauhid. A yau wannan yammaci na 16 ga watan 7 hijira 1418, kuma 16 ga watan 11 1997 miladiya. Babin da zamu tashi akai yau, babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Haka ne ku? Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah, wato babi ne da yake magana akan ma ja'a dangane da abin da yazo na nassi na Qur'ani ko na hadisi, fi dhabhi cikin hukuncin yin yanka, li ghayrillah ba dan Allah ba. Mutum yayi yanka domin wani ba don Allah ba, to menene hukuncin haka? Malamai sukan yi babi irin wannan, wato su kyale hukunci ba tare da sun ce haramun ko shirka ko ya halatta ko bai halatta ba, saboda su kyale ka su dogarar da kai da nassin da zai biyo baya. Nassoshin da za su zo baya za su nuna maka yanka haƙƙi ne nawa. Idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai, to duk wanda ya yanka domin wani ba Allah ba, ya zama mai aikata shirka, sai ya kyale ka da fahimtarka, sai ya dogarar da kai da nassi kai tsaye, dan nassi ya fahimtar da kai menene hukuncin. Kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai ɗauki siffa biyu: yanka da nufin ibada, da kuma yanka a al'adance. Idan muka ce yanka da nufin ibada, shine mutum ya kwanta rago ya yankar da shi, ko ya yanka shi, ko wata dabba ya yanka ta, ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da ya yi. Shine irin yankan da ake alayya, shine irin wanda ake a suna, shine irin wanda ake a hadaya ta aikin haji, shi da wanda yake a fidiya. Mutum ya kasance ya kwantar da dabba ya yanka ta a zuci, wannan aikin na yanka dabba din ya kasance zuciyarsa ya yi haka don neman kusancin Allah, don neman yardan Allah. Wannan ba a yi don kowa, sai don Allah. Da zaran mutum ya kwanta dabba ya yanka ta a zuci, ya zanto manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba, to ya yi shirka. Wannan wanin annabi ne, ko mala'ika ne, ko waliyi ne, ko wani salihin bawa ne, ko aljani ne. In dai mutum ya yi wannan don neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba, to abin da ya yi shirka ne, babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci. Ina ba da an fahimta? To wannan shi ne yanka wanda babin da muke kullum zai magana kai. Amma akwai lokacin da za ka yanka dabba don wata munasaba, don wata dangantaka. Za ka yi baki daga wani gari, za su zo wajenka, sai ka yanka dabba don ka karrama su da mai da naman. Wannan abu ne wanda yake na al'ada, zai iya shiga babi na, wato babin al'ada, sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince, wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba. Amma dai a nan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan gurin. Kun fahimta da kyau? Mutumin da yanka dabba don tarbar bakinsa za su zo daga wani gari, ya yanka musu kaji a yi musu abinci. Wani shugabansu zai zo daga wani gari, ya yanka masa rago. Waɗansu mutane za su zo daga wani gari, ya tanadar musu abinci irin wannan. Wannan wani abu ne, in ya yi don girmama bako, yana da lada mai girma a wajen Allah. Don Allah ne ya nuna a girmama bako ɗin, sai zanto bauta ce ya yi ga Allah. Ya karrama ɗan adam, amma bauta ga wa? Ga Allah. To wannan abu ne mai lada. Ina fatan kun fahimta da kyau. Amma abinda ake kallo yanka ya zama shirka shine niyyar mutum ta zuci. Su mushrikai na da haka suke yi, sai su taho da manyan raguna a shekara ana tiyar da su, ana shayar da su, sai shekara ta yi sai a zo gaban gunki sai a yanka don neman kusancin gunkin. Ina fatan kun fahimta. To kun ga wannan shirka ce mai fitar da mutum daga musulunci. Har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka, wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyin don a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar. To wannan ba shirka ce, ƙarara bauta ce ga wani wanda ba Allah ba. Ina fatan kun fahimta. Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayri Allah wa qawli Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Cikon ayar wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam, qul, kace, kayi shela, ka faɗa wa mutanen Makka, don saboda wannan aya tana cikin suratul an'am, suratul an'am ko makkiya ce gaba ɗayanta, kace da su, inna salati, lalle sallata, wa nusuki, da yankana, wa mahyaya, da aikin da nake yi a rayuwata, wa mamati, wanda kuma nake so har in mutu a kai, lillahi, dukkanin sa na Allah ne. Ba ɗaya da nake yi don wani wanda ba Allah ba, cikin ababen da lissafa, lillahi, na Allah ne shi kadai, rabbil alamina, ubangijin halittu, wanda ya halitte su yake kulawa da su, la sharika lahu, ba ya da abokin tarayya. Wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi, halata kaunihi la sharika lahu, wa bidhalika umirtu, da haka aka umarce ni. Menene hakan da aka yi ishara zuwa gare shi da ismul ishara? Al-ikhlas. Da haka ne aka umarce ni, ya zanto ibada gaba ɗaya ka cokan ɗinta ta Allah ce, wanda wannan shine mai ikhlas, ala lillahi dinul khalis. Inna anzalna ilaykal kitaba fa'budillaha mukhlishan lahuddin wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan haka wa bizalika ismul ishara yana ishara ne zuwa ga ikhlasi, wanda ake iya fahimtar sa a ma'ana karkashin abinda muka karanto a baya, koda ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka karanta. Kun fahimta da kyau? Wa bizalika umirtu, da hakan aka umarce ni, wa ana awwalul muslimina, kuma ni ne farkon musulmai. Aka ce annabi duk ya faɗa haka, ni ne farkon musulmai. Qul inna salati wa nusuki. As-salat tana da ma'ana guda biyu. As-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a, as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wadda ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi. Ana buɗe ta da kabbara, a rufe ta da mai sallama. Inna salati, lalle sallata. To a nan gurin shin sallah da ma'anar addu'a, ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wadda muka yi bayanin ta, wanda yake nufi sallah da ma'anar ibada sananniya? Wa nusuki, lafazin an-nusuk yana da ma'ana a larabcensa, yana da ma'ana a shar'ance. A larabce idan an ce an-nusuk ana nufin ibada, kowace irin nau'i daga cikin ibada. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Annabi ya ce khudhu anni manasikakum. An-nusuk a shar'ance ana nufin yanka. An gane ku? Da haka Ubangiji ta'ala ya ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kage yanka ke. To wanne ake nufi anan ma'anar nusuk? Ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci? Ma'anarsa ta shari'a shine mai yanka, ma'anarsa ta larabci shine mai ibada. To a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci, nan ma kuka ce ma'anarsa ta mai sai shari'a. To saboda shine malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi yazo zai iya bada ma'ana guda biyu, al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lughawiyya, al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya. Ayyuhuma yuqaddam? Al-haqiqa ash-shar'iyya. Kullun wannan ka'ida ce sananniya, haqiqa ta shari'a ita ake gabatarwa sama da haqiqa ta larabci. Saboda annabi ya zo da Qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a, ba dan ya koyar da larabci ba, sallallahu alaihi wa sallam. Nassun Qur'ani dan a koyar da shari'a ne, ba dan a koyar da larabci ba. To da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ce lalle sallar sa da yankansa da zai yi, wa mahayayi, mahayayi shine duk abin da zai gudanar a rayuwarsa, wa mahayaya da rayuwa abin da zan gudanar a rayuwata, wa mamati har kuma in mutu a kai. An gane ku? Wato ba wai yayi ya bari ba kenan, abinda zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya mai har ya kai ga mutuwa a kai, duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin. Saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta. Allah ya ce da annabin sa fa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, ka bauta ta ma ubangijinka har yaqini ya zo maka, ma'ana har mutuwa ta zo maka. Wannan yaqini shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiyi ga ƴaƴansa, wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Daidai yake da ma'anar wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Dan haka abinda zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne kawai, shi kadai. Wadannan suka ce wa mahayaya, gudanar da rayuwata, wa mamati da kuma gudanar da abinda zai biyo bayan rayuwata, lillahi duk dai Allah ne kadai. An gane ku? To wannan shine ke nuna tsabagen ikhlasi gaba ɗaya lillahi rabbil alamin. To shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu. Ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah. Ibada da ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka. Ka yanka dabba domin kusanci ga Allah, to wannan ita ce mafi girman ibada. To sai dai ko anan akwai munakasha mai tsawo, tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada ce kamata ta zama ajin farko. Zakka, tunda tana cikin rukunin Islam. Amma Sheikhul Islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan. Shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba, sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya. Ikhlasi, tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin Ubangiji, galibi ba a ce a yaƙe ka ba in ka ƙi, zakka ko ana iya ƙin ya karka in ka ƙi. Saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan, an tilasta ka ne dan a fitar da haƙin Allah. Samun ladanka kuma wannan gurgurdan niyya ne wanda baka da ita mai girma. Inna mal a'malu kuma binniyat. Amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka, kuma ya ciyar da naman ga miskinai, to wannan ba karamar ibada bace ba. Cikin ibadojin dukiya wannan tana cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya. An fahimta ko? Akwai hikima mai yawa cikin wannan, dan haka Allah ya hada su tare da sallah a wuri biyu cikin Alkur'ani. Wuri na farko nan inna salati wa nusuki, wuri na biyu inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika sallakin wanhar, yanka kin. An hada su wuri biyu a cikin Alkur'ani mai girma. To shine kuma ake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawan, tsakanin bawa da Ubangijinsa, yanayi ne don Allah. An gane ku? Yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da Ubangiji, sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi, kyautatawa zuwa ga bayi. To bawa nagari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da Ubangiji, ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da halittu. Shi yasa Allah ya ce inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alladzina taqaw sun gyara mu'amala tsakaninsu da Allah, wal ladzina hum muhsinun sun kyautatawa mutane. To wannan wata kololuwa ce ta ibada, ba kowa ke kawo ba sai wanda Allah ya masa gaban katar. Allah ya sa mu cikin su. inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dukkan wannan na Allah ne rabbil alamin, ubangijin halittu, la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Annabi yace wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon musulmai. To wannan wata irin awwaliyya ce, ko dai ta zanto awwaliyyatun zamaniyya ko ta zanto awwaliyyatun ma'nawiyya. Awwaliyyatun zamaniyya, awwaliyyatun ma'nawiyya. Awwaliyyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya, annabi ne ya zanto farkon. Ta fuskar zamanance shi ne farkon musulmai. Awwaliyyatun ma'nawiyya ya zanto kafin shi an samu waɗansu musulmai, bayansa ba an samu, amma da wanda suke kafin shi da wanda suka zo bayansa ba wanda musuluncinsa zai cika ya batsai irin na annabin. Wanda zai dace da ayar? Na farko ko na biyu? Na biyu. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nan gurin awwaliyyatun ma'nawiyya ce, ba awwaliyyatun zamaniyya ba. Domin awwaliyyatun zamaniyya kafin annabi ko waɗansu annabawa, kamar yadda Qur'ani ya nuna. Akwai al'ummai kamar yadda Qur'ani ya nuna. Ubangiji ya koro masa kissar annabi Nuhu gaba daya, bayan ya zo karshen ta sai ce mai tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Labari ne na gaibu, baka nan ya faru, yanzu muka koro maka wannan labari. Ma kunta ta'lamuha anta, kai da baka san wannan labarin ba, wala qaumuka, mutanenka ma da basu san wannan labarin ba, min qabli hadha, kafin yanzu ayi maka wahayi. Da haka ne fasbir innal aqibata lil muttaqin, bayan an koro masa labarin annabi Nuhu. Haka bayan an koro masa labarin annabi Musa, aka ce masa wa ma kunta bijanibil garbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin. Aka je gaba aka ce wa ma kunta bijanibi turi idh nadayna walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Haka da kawo kisar annabi Yusuf aka fada masa, haka da kawo kisar annabi Zakariya aka fada masa. Duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wannan, an sanar da shi abinda da bai sani ba, saboda mutane ne da suka faru kafin sa, sai nuna ba shi ne farkon mutane ba kenan. Nassun Qur'ani kenan. Qur'anin sa da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo dan ya gaskata littafin da so gabace shi, ya nuna ba shi ne farkon littafi ba kenan. Akwai littafin da so gabace shi, haka annabi ba shi ne farkon mutane ba, akwai mutanen da so gabace shi. Kun fahimta nan da kyau? Kaga kenan maganar cewa annabi shine farkon halitta, wannan magana ce mara asali. Hadisin da yake nuni gare ta hadisin Baihaqi hadisi ne mara asali, hadisi ne maudu'i, ƙarya aka yi ma annabi aka jingina masa. Amma hadisi ingantacce, farkon halitta shine alkalami. Farkon abin da Allah ya halitta alkalami. Yace da alkalami rubuta, alkalami yace mai zan rubuta, Allah ya ce rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Alkalami ya rubuta abin da duk zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa da shekara 50,000, kamar yadda annabi ya faɗa. Kafin a halitta sama da ƙasa da shekara 50,000, an sa alkalami ya rubuce har zaman nan da za mu yi yau. Ba abin da zai faru wanda alkalamin bai rubuta ba. To wannan shi ne farkon halitta. Amma in ba haka ba, wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakudi. Sai ka zo ka ce annabi shine farkon halitta, to da ka zo ka ce shine farkon halitta, sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi, sai ka ce shine Muhammad dan Abdullahi, dan Abdul Muttalib, dan Hashim, dan wane, dan wane, har ka ji zuwa ga annabi Isma'il, annabi Isma'il dan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ka san sunan mahaifinsa Azar. To daga nan gurin abin da ya sama kuma suwaye, duk baka san su ba, tunda Qur'ani ne labarta maka ba. To bene ne wannan, wani irin tafka da walwala ne? Ka ce shine farkon halitta, ya kamata a ce wani ya haife shi kenan? Amma a tsara waka da Hausa, a tsara da Larabci, a ce masa manzon Allah baban Kulthum ɗanwa, ɗan suwaye ba. Inda shine farkon halitta, zai kamata kenan wani ya haife shi? zai yi ba. Wannan duk labarai ne marasa tushe, labarai ne marasa tushe. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallama, ubangiji ya tabbatar masa da falala, kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba, sannan ya zanto yana da falala. An gane ku? Zuwansa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba, a'a, wannan shi ke nuna cikakkiyar falalarsa. Ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya fi kowa din, an gama turo kowa, kowa ya kammala aikinsa, har yanzu duniya kuma tana bukatar gyara. Da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba, wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi nashi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun fahimta. To da aka ce la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina, awwaliyya ta anan awwaliyya ma'anawiyya, ni ne farkon musulmi, ma'ana ni ne musulunci na ya fi na kowa cika, ni ne mika wuya na ya fi na kowa. Dan annabi ce ana akhshakum wa atqakum lillahi, na fi ku jin tsoron Allah, na fi ku takawa wurin Allah ta'ala. Allah ko ce inna akramakum inda Allahi atqakum. To wannan awwaliyya din da yake nufi kenan. Idan ka ce awwaliyya ce ta fuskar halitta, to ya zaka da kisar annabi Musa shi kuma? Shi ya ce shi ne a farkon mummunai shi kuma a cikin kissarsa, lokacin da ya ne maganin Allah Ubangiji ce lan tarani, walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayka, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Nan kuma shi ne ma awwalul annabi Musa shi ne farkon halitta. Amma in ka kafa hujja ka ce wa ana awwalul muslimin, annabi Muhammad shine farkon halitta, abokin zancen ka ba zai kafa hujja da wancan ayar bai ce wa annabi Musa ne farkon halitta? In ka hana shi sai ce to kai dan me? Dole kai da shi ku zubar da makamanku. Kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba, shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba. Kai ka fassara cewa annabi Muhammad shine musulunci ne ya fi na kowa tuka, sai ya zanto wannan shine abin da ayar take nufi. Ko ka kawo ma'ana ta jiya da malamai ke kawowa, annabi Muhammad shi ne farkon musulmai a cikin mutanensa, tunda kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin, sannan kuma kowa ya bi bayansa. Wannan kenan ya zanto ma'anarta. Kuma a can wajen kisa annabi Musa, annabi Musa shi ne farkon mummuni a cikin me al'ummarsa. Shi kenan ka huta, sai ka faɗi ma'anoni guda biyu, kyawawa da bacin karo da juna tsakaninsu. Waccan da take da sai annabi Musa ba za ta karo da wannan ayar da take da sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, kowace tana aiki a wurinta. Amma in ka ce farkon halitta ake nufi, sai abokin magana ka yace waccan ma farkon halitta take nufi. To ko a tabbatar da ya ko a tabbatar da farkon halittan guda biyu ne, kuma da sai yadda zai kenan kuma. Wa qawluhu fa salli li rabbika wanhar, kuma ubangiji yace fa salli li rabbika, kayi sallah domin ubangijinka, wanhar kuma kayi yanka ma domin ubangijinka. A nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar, an nuna sallah haƙƙi ne na Allah, domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ta aka ce me lillahi. A nan gurin lamul istihqaqi ce, bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqu هذه الامور المذكوره في الايه. Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan ayar, shine sallah, yanka, da kuma duk gudanar da rayuwa, da kuma abin da zai ba mutuwa, duk na Allah ne shi kadai. A nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar, bi ma'ana wanhar li rabbika, amma ba sai an maimaita li rabbika ba cikin wannan dangantakar. Wannan kenan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah. Yayin da mutum ya yi shi domin wani ba dan Allah ba, ya zamanto ya yi mai kenan, ya yi shirka, babbar shirka irin da fitar da mutum daga musulunci, a shirkul akbar. Da haka akwai masu yin yanka dan aljan. Wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa, abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa, girgize sun fara yawo a sama. An fara sassabe saboda zaɓe ya matso ko, yanzu masu tsafi suke samun abin da suke so wajen 'yan siyasar da ba ruwansu da Allah. sujojin mai sihiri ya ce a kawo jakai guda bakwai, saboda aljinin da zai hidima abinda yake so a yanka masa jaki ya sha jinin jakin, to sai a yi bauta ga shi wannan aljinin kenan. Wannan shirka ne na fita daga musulunci. Ka ci dan majalisa amma ka fita daga musulunci, ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci kuma. Ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aljani ya ce ba abinda ake so sai a kawo masa jariri, jinin jariri zai sha. Ko ya ce ɗan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ba, ko mace ko namiji, ko tsoho ko yaro, shi yasa sai a yi ta neman mutane a filin tsigiya da sanarwa, dogo mai shaushawa wankan tarwaɗa sun yanka shi. Yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene sun sace shi, saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajensu, su kuma aljan ke sharɗanta musu a yi kaza kafin a ci nasara. Yanzu ko irin waɗannan har 'yan kore gare su, yanzu zamani ya kai masu tsubbutun nan yadda mutum ke zuwa idan ya buɗe wani kamfani ko ya buɗe wani katin ganci na kasuwanci ko na kwangila, ya kasance ya kama shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma, haka yanzu masu tsubbu suke a nan garin, kuma suna da 'yan korensu wanda suke zuwa Abuja su gamu da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin TTF tunda akwai kuɗi da yawa a wajen ko, ko waɗanda suke a can dai gindin maganin a Abuja, sai a tura su sai su je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malami, ai ba dama ne, ai wannan, ai idan yayi kaza kaman yanka wuka ne. Akwai aikinsu kenan, su wanda sun san 'yan boko 'yan uwansu su je su yaudaro su su kwarauto su su kawo wa malamin abinda aka samu a yi kashin raba. Duk yanzu akwai wannan masu neman duniya, kuma suna nan suna ta binsu, mata suna nan suna ta binsu don saboda sun mota bukata ta duniya. To sai a zuwa ce sai an yanka, sai an yanka kaza, sai an yanka kaza, wallahi wannan duk shirka ne. Akwai wanda suke yi na shirka ne karara, akwai kuma waɗanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne, su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je kaza ayi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba, kai baka iya fahimta gani kake kawo malamin bai komai ba, to sai a baka wahala din. Yanzu ana son sai an samu ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a fili da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka, kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza, an bayar da miskinai, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza da ƙarairayi irin waɗannan. Waɗansu ƙarairayi suke da toge, don idan abun ba a zagaye shi da wahalhalu ba, ba za ka bayar da kuɗi da yawa ba. To sai a zagaye abun da wahalhalu masu yawan gaske, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, a kawo ababai da ƙarya. Akwai kuma waɗanda suke matsafa mai tsaba. An Ali radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. أنكروا حديثي دقى علي بن أبي طالب الله تكاري دا أقريت falalansa ba ɓoye take ba, ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun, ɗaya daga cikin al'ashratul mubashara bil janna, farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana, sirkin annabi mujin ƙista fatima kenan, ya halarci yakin Badar wanda annabi ce lallallaha tsala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, kamar Allah ya kalli wanda suka ji yakin Badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku. Yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim, kuma ya mutu shahidi. Abdurrahman bin Muljim ya kashe shi, a cikin watan Ramadan kuma shekara ta 40 bayan hijira, wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib yake haddathani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mun magana bi arba'i kalimat, da kalmomi guda hudu. Abinda yake nufi da jumla jumla har guda hudu, da nau'in zance har guda hudu. Kalimat anan ana nufin jumloli, duk da cewa a istilahin malaman nahwu idan sun ce al-kalima shine al-qawlul mufrad, kalma daya daya wadda bata zama zance ba, bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama haka ba. Amma a larabce idan an ce al-kalima daidai yake da al-kalam, daidai yake da al-jumla. Dan Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kalimatun huwa qailuha, bayan magana ce ba ɗaya ba, ba kalma ɗaya ba ce, amma sai aka ce kalimatun. Shi ne faɗin sa, rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. To kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatun, kaga kidan kalma a lugance tana nufin jumla. Da aka ce haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat, ya mun zance da kalmomi guda hudu. Kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah, Allah ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu. La'ana Allahu man awa muhdithan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga mai barna muhdith. La'ana Allahu man ghayyara manaral ardi, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin kasa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi a Kitabul Abahi, babun tahrimuz zabhi li ghayrillahi ta'ala wa la'ani fa'ilihi. Mutum nawa aka la'anta? Nau'in mutane guda hudu. Na farko man zabaha li ghayrillahi, wanda yayi yanka domin wani Allah, wanda shine abin da yake da alaka da matashiyar maganar mu, babu ma ja'at az-zabhi li ghayrillahi, wato ubangiji ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah. Idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama, al-ibadu ar-rahmatillahi ta'ala, nesantar da mutum daga rahama shine ake kina da suna la'anta a larabci. An gane ko? Ubangiji ya nesantar da shi daga rahama, ciwa man zabaha li ghayrillahi, wanda yayi yanka domin wani Allah, ya zanto yayi yanka ne dan neman kusancin wani Allah. A zuciyarsa ibada ce yayi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba. Wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne, wannan dai abin da yayi ibada ce ga wani Allah. Amma kar ku manta, wanda yayi yanka dan ya karrama wani da naman, amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba, dan ya ciyar da nama ga baki da yayi, wannan baya shiga cikin wannan. Wannan abin da yayi ihsani ne, zai samu lada gurgudan niyyarsa. Kun fahimta ko? To da wannan ne za ku gane wanne ne yafi girman zunubi tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah ba, yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah ba, amma wajen yanka dabbar sai ya ce bismillah. Da kuma na biyu, a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki, amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba, kamar ya ce bismil masihi ko bismil lata ko bismil uzza ko bismil mana. Wannan ne fi girman laifi, ya kamata ku fahimci fikihin matsala. Amma ni nayi mamaki da har kuka yi saɓani ma, ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taraddudi. Na farko fi shirka yi, tunda ya ambaci sunan Allah shirka yi. Abin nan da ya yanka daidai yake da ma uhilla li ghayri Allah bihi. Don ya yankar da neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah. Ya yi bauta ga wani Allah, ambatar sunan Allah da yake bismillah, wannan baya cire abin daga shirka. Na biyun da yayi ba shirka yayi ba sabo yayi. Baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba. Ya ce bismil masihi ko bismil lat ko bismil uzza, amma shi abin nan da ya yi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci bai kai wancan ba, yana da laifi amma bai kai wancan da farko ba. Kun fahimci wannan da kyau? Dan menene Ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada, aikin zuci ko aikin harshe? Maganar zuci ko maganar harshe? Maganar zuci kafin a kalli harshe. Ina fata kun fahimta da kyau. Maganar zuci ake kallo kafin a kalli harshe. Kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu, amma harshe na ya furta wani abun da bakin zuciya ta yi niyya ba. Da wanne za a mu'amalance ni? Da niyyata ko da abin da harshe na ya furta? Daniya ne ai, ko a zuci ko a bayyane, bayani za ku nema a nan gurin inda mu'amalar za ta taso. Ai idan na yi inkari na ce ba ko da yake kaza baki nake ne, ba zuciya ta kaza take nake, sai baki na ko ba ce kaza, ku sai ku ce dole ku kafe akan harshe na za ku tsaya? Ba zai yiwu ba. Za ku tsaya ne akan me? Akan abin da na ba ku labari na zuciya ta. Ina fata an fahimta. Kai ne kana nufin ka ba wa wani kyauta, ka tura shi wajen yaranka, ka ce ga wani nan, kana nufin ka ce 5,000 sai ka manta ka ce 50,000 daga ba, sai kai maza bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa 50,000 nake nufi, ba 5,000 nake nufi, baki na ya kuma ce da wanne za a yi aiki? 5,000. Kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka ce za ka yi azumi 5 sai bakin ka ya furta 10, amma a zuci kai 5 kake nufi, amma bakin ka ya kuskure ya furta 10, wanne ne abin da yake wajibi akan ka sauke nauyi? 5. Al-ibratu bil maqasidi la bil alfazi, abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba. Furci na harshe mutum na iya janyewa, amma zuciya abinda ta dora kai ta dora kenan, sai fa in tuba ta zo. Kun fahimta da kyau? Da haka koda mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba, amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne, ya bauta wa wani Allah, kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghayri Allah bihi, bai halatta a ci ba, wanda ya ci muke. Kun fahimta da kyau? La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu, wanda ya zagi mahaifansa guda biyu. To anan idan an ce walid, galibi ana nufin namijin. Walidayhi yanzu an yi babu taglib ne, ita ma uwa ta zanto kamar walid. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu. To duk lokacin da aka ce mahaifi, kaka yana daukan hukuncin mahaifi, kamar yadda kaka mace tana daukan hukuncin mahaifiya. Dan haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkanin su yana shiga karkashin wannan hadisin. Haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkan su yana shiga karkashin wannan hadisin. Kun fahimta ko? Duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al-abul mubashir, uba na kai tsaye, kafin kaka na biyu, kafin na uku, kafin na hudu, kafin na biyar, amma dukkanin su suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke da shi. Haka kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar, in duk suna nan da rai, suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi, sai dai ita na mahaifiya din ya fi nasan ƙarfi ne. Amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa, Allah ya la'ance shi, to wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya ce karkashin hadisin, wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsa ma ya ce karkashin hadisin. Kun fahimci wannan da kyau? To abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi, man la'ana walidayhi. Wato kinan zai nuna mana lafazin al-la'anu yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Ma'anarsa na farko al-ibadu anir rahma, ma'ana ta biyu kuma shine as-sabbu. An gane ku? Dan idan an ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa. La'antar da aka jingina ma Allah ita ce me? Ma'ana Allah ya nesantar da wannan bawan daga me? Daga rahama. Amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifansa, shi ya nesantar da su daga rahama ne ko ya zage su? Ya zage su. A cikin nan Allahu yana daukar ma'anan as-sabbu, yana daukar ma'anan al-ibadu anir rahama. Idan an jingina ma Allah sai zanto daukar ma'anan al-ibadu anir rahama. In an jingina ma dan adam sai zanto menene? As-sabbu. Ko ku ya zanto addu'a'u billa'ana din kenan. Addu'a'u sayyi. Addu'a'u billa'ana kenan. Kun fahimta ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abun a sarri cikin wani hadisi. Da yace yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa. Sai sahabbai suka ce kaifa yal'anur rajulu walidayhi. Yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu? Sai Annabi yace kamar mutum ne ya zagi mahaifin wani. Sai wancan din ya rama akan mahaifinsa. To kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi, kamar shi ya zagi mahaifinsa kansa. Ko ya zagi mahaifiyar wani, sai wancan wanin ya rama akan mahaifiyarsa. To kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi, kamar shi ne ya zage ta kai tsaye. Kun fahimta ko? Da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu, mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa, shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifan wanda ya zage shi din nan. Yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa? Na farko ke zagi mahaifansa. Amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa? Bai zagi mahaifansa ba. Dan shi adala yayi, ba zalunci ba. Na farko zalunci yayi, na biyu me yayi? Sakamako adalci. Wajzaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Amma faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Idan bai rama bai yi hakuri shikenan. Yanzu bai zagi mahaifansa ba kenan shi wannan. Domin Annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifansa ya rama. Yanzu wannan da aka yi rama wannan shi ya jawo mahaifansa zagi. Wanda kuwa Annabi ya fassara wannan din shi ne abinda yake mafi rinjayen faruwa. Galibi da wuya a zagi wani bai rama ba. Cikin mutum goma da za a zaga, nawa muke sa ran za su rama? A dai mutanen yau ko bakwai muka taya mun samu rinjayen waɗanda suke. La'ana Allahu man awa muhdisan. Da haka kenan baya halatta yawan zagi. Bai halatta mutum ya zama mai zagi. Da haka aka siffanta Annabi, aka ce laysa ta'anan wala la'anan. Annabi bai zama mai yawan sukan mutane ba wajen kushe jama'a, ha ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane ba. An gane ku? Ko bai zanto mai ɗaga murya a kasuwa ana hayaniya ko harido da shi ba, sallallahu alaihi wasallam. Wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su, ya ladabta da su. Siffofi ne ababen yabo. Uwa ta zagi me? Ta zagi ɗanta? Kanta ta zaga ke. Ba ita ce uwar ba? Ato. Wannan kan ya kamata mata sun suka fi kowa wannan a yau. To amma galibi ko ba ta adalci. In sun tashi zagin yaro ba ta zagin mahaifiyarsa. Sun zagi ba wani. Kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai yi laifi ko bai kawo cefane akan karo ba kansa a daki yaron kuma a zagi babansa. kaga da mijin ake zagi da wayo a nan gurin kawai, to wannan marasa da'a kenan cikin mata. Ya kamata su tsarkake bakunansu. Mata lokacin Annabi da lokacin sabonsa ba haka suke da wannan rikin kunyar da fusara ba. La'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga muhdis. Al-muhdis yana ɗaukan ma'ana guda biyu, domin al-muhdis ismul fa'il ne na lafazin al-ihdath. Al-ihdath shine farar da barna, imma ya zanto al-ihdathu fi dini ko al-ihdathu fi shu'unil ummati al-islamiyya. Al-ihdathu fi dini kirkiro wani abu cikin addini, muhdis kenan. Da haka mai bid'a ake kiransa muhdis. Da haka annabi ce iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a. To al-muhdis anan zai iya zama da ma'anar dan bid'a. Mutumin da yake bid'a sai ka bashi kariya, sai ka taimake shi, sai ka bashi agaji wajen girmama bid'ansa, Allah ya la'ance ka. La'ana Allahu man awa muhdisan. Ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin ƙasa, mutum ne yake sayar da barasa, sai ka ba su gidan haya. Mace ce take zaune zaman banza, sai ka ba ta gidan haya. Kai ba ruwanka kudin hayar ka kake so su zo hannunka. Mutum ne ya yi barna ya saci kudin banki, sai ka je ka tsaya dole sai an fito da shi. Mutum ne ya yi magudi, sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi bainarsa. Ka san ba daidai ya yi ba. To yanzu kai yanzun nan abinda ka yi awai ta muhudisan, ka taimaki mai barna. Domin muhudis mai barna, imma mai barna ta fuskar addini shi ne mai kirkiro abinda babu shi a addini, sai addini ne jama'a ku yi. Ko yanzu to mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa, ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi, ko aikinsa shi ne sayar da kayayyakin maye, ka ba shi gidan haya, ko ka ba shi kariya, ko a kama shi ka je beninsa. Yana sayar da tabar wuyu, yana sayar da kwaya, yana sayar da koken, sai ka ba shi gidan haya, ka san wannan ce sana'arsa. Ko ka zama yaransa, ka san wannan ce sana'arsa. Kana taimaka masa kan aikinsa na barna kenan. La'anta ta hau kanka. Shine la'anallahu man awa muhdisan. Da haka mai bid'a ba a taimakonsa kan bid'arsa. Tabu minha wal bid'a la yutabu minha. Saboda galibin aikin sako ana tuba, amma bid'a da wuya ga an tuba. Saboda mai aikin sako ya san laifi yake, duk wanda zai sha barasa ba za a jinsa kusa da masallaci ba. Ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin. Nesu zai tafi da wurin. Wanda zai harkarsa ta fasikanci sai ya bar gari wani ma. Wani ma ƙaryawa zai wa matansa ya ce zai tafi a ƙasar waje. Kaga duk wannan yana ƙowa ne, baya so a gani. Wani sai ya tafi Cirani, Lagos ko Abuja ya je ya barnarsa. In ya dawo gida ko mummuni ne, don baya son ya ɓata tarihinsa a cikin unguwarsu ko garinsa. Kaga duk wannan ya da abin da yake mene ne laifi. Amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai yi, har sai ya yi mata alwala. Yanzu waye ake sa ran zai tuba cikinsu? Mai sabo ko mai bid'a? To mai sabo ake sa ran zai tuba. Don haka Sufyan ibn Uyayna, wannan yana cikin fiqhun magabata, idan haka Sufyan ibn Uyayna ya ce mai bid'a shi Iblis ya fi so sama da mai aikata sako. Saboda haka duk abin da ka ji an ce bid'a ne, kai iyakacin kokarinka ka nisance shi, ba san sautawa a cikin harkar bid'a. Don shi mai bid'a fa kamar takara yake da annabi. Annabi ya zo ya ce wa mutane ku yi sallan wadduha akwai lada, raka'atan al-fajr ta fi duniya da abin da ke cikinta, shafa'i da witri akwai lada, wanda duk yayi raka'a 12 a yini na lamunce masa shiga aljanna, biyu kafin azhar da hudu bayanta, biyu bayan magariba, biyu bayan isha'i, biyu ta raka'atan al-fajr, raka'a nawa kenan? 12. Yace ya lamunce masa aljanna. Duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka, wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga ladansa. Duk annabi ya faɗi wannan, shi ma dan bid'a ce koma gefe, sai ya kirkiro nasa salatin daban, nasa tasbihin daban, nasa zikirin daban, kuma ya ba su lada irin yadda annabi ya ba nashi lada. Har ma ya fi na annabin lada. ka duba irin wannan fa, shi ne fa abinda dan bid'a ke yi. Shi ne Imam Malik ibn Anas ke cewa wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce, abinda yake nufi annabi ya hayyance al'umma. Haka yace man ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تي يو ناتكا مكو الديننا أكملت لكم دينكم ما كمل الدين تتف وأتممت عليكم نعمتي ناتكا مكو نعمتا نتتي نعمرا نقول نعمر مسلنتي wa raditu lakum al-islam dina. Sai wani yazo daga baya, bayan an cika, bayan an rufe, annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika, sai ya karo mana wadansu wuridai na safa da yamma, ya karo mana dan tasbihi na safa da yamma, ba irin na annabi ba, kuma ya ce kyakkyawa ne. Yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai fada wa al'umma ba, sai da shi wani mai zakarƙuranci da fasaha da basira irin tashi yazo ya ce gashi ku yi wannan fa shi ne fito na fito da annabi, kuma ya ba shi sharadi sama da na annabin. Annabi yana ambaton Allah a kowane hali, kamar yadda Aisha ta faɗa, yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa, ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala. Amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri ya ce ko ma ba za ka yi shi ba illa bi taharatin ma'iyya, ko da taimawa bai halatta kai ba sai da alwala. Nasa ne fa daga aljihunsa yake, amma ba za ka yi ba sai da mai, sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba. Kuma ya baka sharadi, da safe kai kaza, da yamma kai kaza, da daddare kai kaza, kuma daga karshe sai ce maka faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi. Habba dan haka wallahi bid'a ba karamin illa bace ba. Dan haka duk salaf suke cewa al-bid'atu baridu shirki, ita bid'a tana kusa da shirka ne, wakiltar shirka take yi, da ta tafi shirka za ta zo wajen. Saboda haka ya kamata mutum da mutum ya fi karfin ta ya ketare ta shirka zai fada. Saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalinta, ka cokan inda duk abin da aka ce bid'a ne kai kaje ya kacin gogarin ka ne sance shi. Shi yasa Allah ya la'anta, la'ana Allahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan, ko kace mai bid'a ko kace mai aikata barna, wanda duk ya taimake shi ya bashi kariya Allah ya la'anci shi. To wanda ya taimake shi kenan, shi ina, shi ina mai aikin da bi aulakin. La'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi, na hudu Allah ya la'anci man ghayyara manar al-ardi, wanda ya canja alamomin kasa, wanda ya canja iyakoki na kasa. Kamar me? Mutum ya canja iyakar gonarsa da gonar makwabcinsa, ko sa iyakar makwabci, wato ainihin iyakar plotinsa da plotin makwabcinsa, ko gidansa da gidan makwabcinsa. Duk mutumin da ya wannan Allah ya la'anci shi. An raba fulotai an babbaku, sai ka shiga fulotin wani, ko da ɗani ɗaya ne la'anta ta hau kanka. Yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canja iyakar, ka ƙara shi ka matsar da shi. Iyakar gona ce, iyakar fulotin ne, fili ne, ko mene ne kai, duk wannan la'anta ta hau kai. To ina da wanda yake cinyawa mutane fulotin? Yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinyewa mutane fuloti. Akwai wanda ya zaga ya baya filinka a bayan gari, idan baka yi wasa ba sai dai wata rana kaga gida ya tashi, ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wace shekara ka samu, yaushe aka yanka wajen, ga date din da aka yanka wajen, ga abin nan, kai ga ranar da ka mallaki takardarka, shi sai sa a yi masa backdating din takardar, yanzu to shi ne riga ka mallaka. Yanzu kai takardarka ko kima takardar ko sai ba ta da ita.
yaf'alu maka.
To wannan mun gayyar manaran arzu kenan. Yanzu fasadi yayi, shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hawo kansa, dan shi ya shiga jumlar baya. La'ana Allahu man awa muhdisan. Dan shi yanzu ya zama muhdis, ya zanto kuma gayyar manaran arzu wanda ya taimake shi kenan awa muhdisan. Duk abin da zaka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane kai menene to yaushe ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen kai me kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka kasa tara wa kanka shekarun da zaka kashe tara dukiyar kai kake amma baka san bayin shi zaka kashe kuma sai mutun ya mutu a ce ya bar fuloti 40 ya bar fuloti 80 ya bar 70 naururu da cuku-cuku da magudi duk ya bar waɗannan ɗaruruka kuma hisabin na can najiransa a kiyama ranar da babu wani wanda zai kalle shi ba wani wanda zai taimake shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka baya halatta ka canza iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fuloti in kayi wannan da abinda zai sa ka tuwo wa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da floating ga mai shi ko kimar kudin floating ga mai shi in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan baka san su baka ware kimar adadin kudin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka haulalar ka wallahi ba zai tsamar da kai gaban Allah ba duk wanda ya cuci wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku gargadi kada in gamu da ɗayan ku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi akan sa na sata ko da sa akan sa na sata ko da akuya akan sa ta sata wannan annabi ya faɗa baban da ake sata a zamanin sa amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da floti a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da mashin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallahi sai an dorawa mutum gobe kiyama ko zai dauka ko sai dai an loda masa shi dan a kunyata shi duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abinda annabi faɗa gaskiya ne sai an lodo ma abin gobe kiyama ka tuho da shi tashin wato tashin hankali kenan tona asiri na ƙarshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi yace dani daya sai an miƙar da shi kamar ya zanto kuloti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a zagaye shi a sarƙa masa a wuya a zagaye shi da shi suna jefa shi a wuta saboda haka abin ba wasa ba ne ba kawai in duniya abinda suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba sun sha in ka ga ba su sha boye ka gane kenan kuma ka fi su ƙafa a sama ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke cewa ka fi su yawan wawu ka san lafazin wawun wato wai kana da wasifa to wasifa wato laka wawatun katira kana da wawu ba iyaka ka fi su wasifa a sama ka san wane sai a tsore magindi to wanda suka tsore magindi ba za su fise ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah zai kama ku da azaba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة an karbo hadisi daga Tariq ibn Shihab. Tariq ibn Shihab wato Abu Abdullah kenan, Al-Bajali Al-Ahmusi, an yi sabani dangane da kasancewarsa sahabi ko ba sahabi, wadansu sun ce sahabi ne, wadansu sun ce ba sahabi bane, amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi ne, sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga gurinsa ba kai tsaye, wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajensa ba, to gashi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal kenan, amma mursal na sahabi kuma kaidan malaman hadisi karbabbe ne, mursalin sahabi karbe ne, an gane ko? Da ga kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi, shi kuma daga annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi din ba. Tariq ibn Shihab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi zira da mun ci tabbata gare shi yace, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, wani mutum zai shiga, ya shiga aljanna ko zai shiga aljanna, fi dhubabin a sanadiyar kuda, wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab, wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyar kuda, fi din nan fi ce sababiyya ba fi azzarfiyya ba, an gane ko? Qalu kayfa zalika ya rasulullah, sahabbai suka ce yaya haka zata kasance ya annabin Allah, qala sai yace barra rajulani ala qaumin lahum sanamun, wadansu mutane guda biyu sun wuce inda wadansu taron jama'a suke, lahum sanamun, su taron jama'an nan suna da wani gunki, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a, ba sa kyale wani ya wuce wajen har sai ya dauki wani abu ya gabatar domin wannan gunkin, sai ya dauki qurban, qurban shine ya dauki wani abu na sadaka ya bayar dan neman kusancin wannan gunkin kafin su kyale shi, kenan har sai ya bauta ma gunkin. Fa qalu li ahadihima, sai suka ce wa ɗaya cikin mutanen nan biyu, qarrib, wato gabatar da wani abu ga gunkin nan. Fa qala laysa indi shay'un uqarrib, sai ce ba ni da abin da zan gabatar. Qalu qarrib walau dhubaban, sai suka ce ka gabatar da wani abu ko da kuda ne, ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki. Fa qarraba dhubaban, sai ya gabatar da wannan kuda. Fa qalla sabilahu, sai suka bude masa hanya yayin tafiyarsa. Annabi ya ce fa dakhala an-nara, dan haka sai ya kasance zai shiga wuta. Wa qalu lil akhar, suka ce da ɗaya shi kuma, qarrib, gabatar da wani abu mana, ko ka zauna ko ka fita. Fa qala, sai ya ce ma kuntu li uqarriba li ahadi shay'an duna Allah azza wa jalla, ba yanda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba, ba zai yiwu ba, ba zan taɓa yin haka ba. Fadarabu unukahu, sai suka fille masa kai. Annabi ce fa dakhala aljanna, dan haka sai ya shiga aljanna. Wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Kitabuz Zuhud da kuma Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul Awliya, kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancinsa, amma dai magana da ta tabbata kamar yadda Imam Ad-Dawsari ya faɗa, Ash-Shaykh Ad-Dawsari a cikin littafin An-Nahjus Sadid yace hadisi ne ingantacce. Wadansu malaman suna bayyana daddin shi, amma hadisi ne ingantacce. Haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daukar shi a matsayin hadisi ingantacce, dan ya istinbata hukunce-hukunce da za mu gani a ciki, kamar yadda yake cikin masail. Yace fihi masail. Al-ula, mas'ala ta farko, tafsir qul inna salati wa nusuki. Mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin, tafsirin wannan aya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Athaniyatu, mas'ala ta uku, tafsir fa salli li rabbika wanhar. Mas'ala ta biyu kai, tafsirin fadin Allah ta'ala fa salli li rabbika wanhar. Athalisatu, mas'ala ta uku, al bada'atu bi la'anati man zabaha li ghayri Allah. Allah an ci mutum hudu cikin hadisi, amma sai aka fara da wanda yayi yanka domin wani Allah, dan a nuna shine yafi girman laifi, sai aka fara da shi.
an gane ko. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, la'anu man la'ana walidayhi, la'antar wanda ya zagi mahaifansa. Wa minhu, yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayhi rajul fa yal'ana walidayka. Wato ba lalle sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa, a'a ko da zagin wani sai wancan din ya rama, yanzu mutum ya zama shi ya zagi iyayensa kenan da kansa, kamar dai da bayani ya gabata. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, la'anu man awa muhdithan, la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sako wajen aiwatar da sakonsa. Wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an, idan an ce muhdith shine mutumin da zai falar da wani abu, yajibu fihi haqqullah, wanda haƙin Allah ya zama wajibi a kansa. Fa yaltaji'u ila man yujiruhu, sai ya je ya fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi, min zalika, dan kar a tsayar da haƙin Allah a kansa. As-sadisatu, mas'ala ta bakwai, la'anu man ghayyara manaral ardi, la'antan mutumin da ya canja iyaka ta kasa. Wahiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa baina wa haqqi jarika min al-ard, wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙin ka da dan uwanka, tsakanin gonarka da ta dan uwanka ko floatin ka da dan uwanka. Fatagayyiru hadhihi taqdimin aw ta'khirin, canja iyakan nan, imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu, duk wannan na shiga cikin canjawa din. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, al-farqu baina la'an al-mu'ayyan wa la'an ahli al-ma'asi ala sabil al-umum, wannan mas'ala ce mai kyau fahimtar ta, bambance tsakanin la'antar masu sako a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda daya. Wato ya halata ka la'anci masu bid'a a cikin jumla, ko ka la'anci mazinata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba, ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin ƙasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba, wannan ya halata. Amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane, Khalid ko Zaid, ka ce kai Zaido Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne, wannan bai halata ba. Ko ga wani mutum mai barna a ban ƙasa, mazinaci, barawo ko dan giya, kace kai Zaidu saboda san girka Allah ya la'ance ka, wannan bai halatta ba. Amma a cikin taro ka la'anta gaba daya, wannan ya halatta. Ina fatan kun fahimci da kyau. Wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan, la'antar wani sananne mutum guda daya, ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajhil umum, a game cikin taro, wannan ya halatta la'antar cikin taro. Saboda me? Idan kai la'anta cikin taro, ba wanda za ta fada kan kowa ba sai wanda ya cancanta ta fada kansa. An gane ku? Wanda ya cancanta ta fada kansa, wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba. Amma wanda Allah ya kaddar zai tuba nan gaba, shi la'antar nan ba za ta shafe shi ba. Amma lokacin da ka ayyana wani ka ce wani Allah la'ance ka, baka da masanarin mai yiwuwa gobe ya tuba, kaga bai cancanci la'anta ba, jibi ya tuba, kafin mutuwar sai tuba, sai Ubangiji ya fi masa zunubansa, yanzu la'antar da kai ka gama kita ba, zalunci kai kenan. Dan ka la'anci wanda bai cancanci la'anta ba, tunda duk mai tuba ai ana kankare zunubinsa na baya, tunda an kankare zunubinsa zai zanto kamar ba laifin kenan. La'antar da kai ta fada kan wanda yake bari, warakakke, wanda baya da komai, dan haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'arsa ko saboda aikinsa na sabo. Wannan fikihu ne mai kyau da ya kamata ku fahimta. Da aka yi tabbata cikin Sahih Bukhari, wani da yake yawan shan giya a kawo shorin annabi, a yi masa bulala, baya hana kuma wata rana ya sake sha. Wata rana an kawo shi ana masa bulala, sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'antuwa ne, ya sau da dama aka kawo shi ya sha giya, sai annabi ya ce a'a, kar ku la'ance shi, kar ku taimake shi dan akan dan uwanku, li'annahu yuhibbu Allah wa rasulahu, sai yana san Allah da manzansa, ku din la'antarsa. Ina fata ku fahimta. Yace yana san Allah, yana san manzansa, ku din la'antarsa. Annabi ya hana la'ance shi, hadisi yana cikin Bukhari. Abin da nufi a nan gurin, imma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai, zunubin da yake yanzu bai cancanci al'ance shi ba ke nan, saboda haka al'antarsa ya zama zalunci ke nan. Imma annabi ya san mutumin nan zai zo ya tuba nan gaba taubatan nasuha, ita ma kuma tana kankare mai zunubi ke nan. Imma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan ɗaya-ɗayan aikin ɓarnar da mutane suka gani, wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, duk wannan kaga bai cancanci la'anta ba kenan. Imma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai cancanci la'anta ba, duk wannan zai iya yiwa. A takaice dai abinda za mu fahimta a ƙarƙashin wannan, la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda saƙonsa ko bid'arsa baya cikin mazhabin magabata, baya halatta mutum ya tafi akan haka. Al-thaminatu mas'ala ta takwas, hadhihi al-qissatu al-azibatu, wannan kissa mai girma, wahiya kissatu zubabi, ita ce kissan nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna, da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai, da kuma wanda ya kiya yace ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi, shi kuma aka ce zai shiga wato aljanna. Lallai mas'ala ce mai girma. At-tasi'atu mas'ala ta tara, kaunuhu dakhala an-nar bi sababi zalika az-zubabi, kasancewar wanda ya shiga wutan da dinnan fa zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan, allazi lam yaqsudhu, wanda bai nuface shi ba da bauta, bai nufaci gunkin ba da bauta, bal fa'alahu takhallusan min sharrihim, yayi haka ne dan ya nisanci sharrin su. To ana aka ci gyaran Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba, amma yayi dan ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane, sai wannan zai sa ya rasa imaninsa, zai sa ya shiga wuta? To kaga wannan masalan bai kamata ya kawo ta ba, don kusan ba takalidi muke ba. Ba kawai dai Sheikh Muhammad bin Abdullah ya faɗa ba sai mu ce a'a, sai shi ma ba a sallama, sai an bin ganganun malamai me suka ce sauran, saboda ka nan ku ja layi karkashin wannan masala ta tara. An gane ku? Domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu dan jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance yayi wannan abin, to wannan ubangiji baya kama shi da laifin, dan Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani, to kaga wannan ba komai a kansa. Wanda wannan kamar yadda ya faɗa, in dai har ya ce ya aikata haka ne, bal fa'alahu takhallusan min sharrihim, yayi haka dan ya kubuta daga sharrin su, amma bai nufaci bauta ba, to ina magana kuma ce shiga wuta? Ba magana ce shiga wuta. Dole in dai yana son a sallama masa yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne. Al-ashiratu mas'ala ta goma, ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina, mummunai sun gane yadda shirka take, sun gane girman shirka cikin zukatansu. Saboda mai muka fahimta ka, ka duba kaga kaifa sabara zalika alal qatli, yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda. Walam yuwafiqhum ala talabatihim, bai dace da su ba, bai yadda goyi bayan su ba ya aikata abinda suka nema, ala talabatihim akan abinda suka nema, ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir, tare da cewa abinda suka nema aikin zahiri, amma aikin zahirin ma ya ke da yayi, wanda inda yayi aikin zahirin a zuci kuma baya tare da su, ubangiji ba zai masa azaba ba, yayi haka da din ya kubuta, kaga ba komai a kansa, amma aikin zahirin ma ya ke da ya tsaya ya gwamace mutu akan haka. Kun fahimta da kyau? Wato a nan gurin mas'alan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci, saba wa musulunci ne, ko ya mamuna ladabi ga Allah, ko ya muna na harshe, ya muna na magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, wanne ya kamata ya yi? Shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi, ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin? Da wannan malamai suka yi safani, waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba. Idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi, ko ka faɗi kaza ga ubangiji, ko ka faɗi kaza ga Qur'ani, wata mummunan magana, in ba haka ba kashe ka, suka ce wannan dan ka faɗa ba komai, amma aikatawa kamar su baka Qur'ani sai ka taka ko aikatawa su ajiye gunki sai kai masa sujada, to duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi kai muwafaka da su akai ba sai dai kai shahada. Suka ce aiki ba za a yadda ba, magana ta rufe wannan ka iya yi amma aiki ba za a sallama ba. Wannan ko malaman tauhidin suka tafi akan haka. Akwai kuma wanda suka ce a'a, ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne ai hukuncin su daya, ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne, hukuncin su dai shine me wuta kafirci. Dan haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka, matukar a zuci baka tare da wannan abin da aka ce kai amma ka aikata shi ne kawai dan ka kubuta daga sharrin su, to wannan babu laifi a kanka. Kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi a kanka, matukar a zuci baka tare da su. Suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba, sai ya ce man kafara billahi, wanda ya kafirce ma Allah. Al-kufru billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali, daga duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to babu laifi a kansa. Ina fatan kun fahimta. To wannan shine yake sauki kenan, gamewa ba bambanci tsakanin magana da aiki kenan. To amma menene yafi falala, shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imaninsa, ko kuma a'a ya kiyarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada? To wannan ba a cewa wannan ya fi ko wancan ya fi, sai an duba zarfin zaman da zarfin makan. Akwai inda ka dai hakuri har ka yi shahada shi ya fi falala, akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu ka ta kana tare da su a zuci shi ya fi falala. An gane ku? Kowanne akwai fagensa, wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba, sai dai ku yi hakurin wani lokacin mu fayyace. Al-hadiyata ashar, mas'ala ta 11, annal ladhi dakhala an-nar muslimun, wannan wanda ya shiga wuta din nan a da, wanda ya shiga wuta din nan da can musulmi ne. Yanzu abin da ya gabatar da wannan kuda ga gunki dan neman kusancin sa shi ya mayar da shi ne kafiri. Dai in ba haka ba, inda a ce kafiri ne kuma sai ya zo ya gabatar da wannan kuda ga gunki, sai mu ce ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudan ko dan kafircin sanada, dan kafircin sanada. Amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din, ya zanto meye sanadiyar shiga wutan kudan, kenan da shi menene musulmi ne. Ina ba dan kun fahimta, li'annahu law kana kafiran, domin da a ce da can kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zuba, da ba za a ce ya shiga wuta saboda kuda ba. A tsaniya ta ashar, masala ta 11, fihi shahidun lil hadisi sahih, a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid, wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce, da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru mithla zalik. Annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayanku sama da hancin takalminsa, yace wuta ma haka take. Ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake, haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake. Me zai sa ka rarrabe su? Ilimi ingantacce, sanin ilimin Qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata, ka gane aikin wuta dan ka nisance shi. In ba haka ba, sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa, ka faɗa cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba tare da ka sani ba. Kun gane ku? Al-thalithata 10, mas'ala ta 13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam, gane cewa ashe niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsud al-a'zam, babbar manufa, hatta inda abadatul asnam, har a wurin masu bautar gumaka, wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri. Shine ba malaman da suka zama masa da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta 13 din ta ci karo da mas'ala ta 9 wanda muka mayar da martani kanta. Tunda haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin zai gadar da a ce mutum ya bar musulunci tare da cewa a zuci baya tare da su, gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine me al-maqsudul azam. Ina fatan kun fahimta. To alhamdulillah, abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Farko abin da yake cewa
dangane da wannan aya ta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. To menene matsayin yanka da mahauta ke yi domin yanka sayar da nama, ko kuma yanka da mutum zai yi a gida da kansa dan kawai ya ci nama? Wannan halal ne kawai. Yankan da kai a gida domin ka ci nama, ko wanda mahauci ya yi dan ya sayar da nama, wannan dukkaninsa halal ne. Abin da ya yi ba abin da shari'a ta haramta masa ba ne ba, yana shiga karkashin yanka wanda yake jaizi. Ba a cewa dole ka yi, ba a cewa kuma haramun ne ka yi. Ina fata an fahimta. Baya cikin yanka wanda yake ibada ta shiga cikinsa haka kai tsaye. Yanka wanda ibada ta shiga cikinsa kai tsaye shi ne lokacin da za ka kwantar da dabbar ka yanka, ya kasance ka kudur neman kusanci da Allah da yanka. Kuma ya kasance wannan naman miskine sun samu wani rabo a cikin sadaka, ko da kai ka ci miskine kuma sun samu. To wannan shi ne yanka wanda yake na ibada kai tsaye, shi ne ka kamar yankan da ake na hadaya idan an je aikin haji ga wanda ya tamattu'i ko wanda ya kirani. Wanda dama wannan akwai na wajibi akwai na mustahabi. Na wajibi shi ne mutum ya kasance ya yanka dabbar ko da guda ɗaya ce, abin da ya doro a kan da ya tannan ya ninku ya ninku ya ninku ya ninku ya zo mustahabi. Shi yasa annabi da ya je aikin haji ya yanka rakumi 100 shi da iyalin gidansa sallallahu alaihi wasallam, dan ya fi kowa kyauta. Baka da wani mai arzikin da ya je yanka rakumi 100 har yanzu dai ba mu sani ba. To shi ne babban abin da Ibn Taymiyyah ke kafa hujjar shi cewa yanka ibada ce mai girma, don haka annabi ya fito da ita fili a irin wannan sifa. Kuma dukkan dabbobinsa ya kora su tun daga Madina, ya sa musu alama bisa ga cewa duk wannan na Allah ne, har aka je can sannan ya soke su sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta ko? To kaga yanka na hadaya wannan yana zama wajibi, yakan zama mustahabbi akan abin da ya dora akan wajibi din. Sannan kuma yanka na fidiya shi ma ibada ne. Fidiya shi ne kayi tangarda a cikin aikin hajji, ka wata tangarda ta faru, ko a umara ka wata tangarda ta faru wanda ta sa za ka yi yanka. To wannan yankan na dole ne, don ya zanto jabaran lima taraktahu min alwajib ko liman takaftahu min almahdhur, ya kankare abinda ka bari na wajibi ya zanto ya cike maka gurbin, ko kuma abinda ka aikata na sako ya zanto ya cafe. To wannan yanka na fidiya shi ma ibada ne. Haka yanka na layya shi ma ibada ne. Waɗansu malaman sun ce wajibi ne, waɗansu sun ce mustahabi ne, galibi dai sun tafi akan mustahabi. Waɗansu kuma suka ce in dai mutum na da hali to wajibi ne, in baya da hali wajibi ya kafa. Wannan Ibn Taymiyyah ya matsa kwarai da gaske akan wannan, shi da Imam Abu Hanifa, cewa in mutum na da hali ya zama wajibi sai ya yi layya. Ya hakuri in kaza. To kaga wannan yanka na layya kenan. Daga nan gurin sai na gaba wanda duk yanka ne na ibada, shi ne yanka na hakika na ragon suna. Idan an yi haihuwa ɗa namiji rago biyu, in mace ce rago ɗaya, wannan in kana da hali kenan. In baka da hali ga namijin sai rago ɗaya kawai ka yanka, babu laifi. Amma mutukar kana da hali biyu za ka yanka. Shi ma malamai sun yi saɓani kan wajibci ko rashin wajibcinsa. Waɗansu suna tafiya kan wajibi ne, amma dalilai da dama suna nuna cewa sunna ne. Saboda haka rago biyu dai shi ne abin da ake so idan ka sami namiji. Idan kuma mace ce rago ɗaya, ranar suna rana ta bakwai, ba ranar suna, ranar suna shi ne ranar haihuwa. Wannan kauri babu shi a shari'a, babu shi a shari'a. Abinda kawai ake da fa maka haihuwa za ka yi masa huduba, huduba kuma kiran sallah kawai a kunnan dama, ko iqama babu, kiran sallah kadai. Hadisin iqama dha'ifi ne, da mun yi ta bada fatawa da shi sai kuma ya bayyana hadisi ne dha'ifi, da haka sai muka tsayar. Kiran sallah kawai ake a kunnan dama, ka gama huduba sai ka ambata masa sunanka, sunanka wane, ka faɗa mahaifiyar sunanka wane, duk wanda ka fito da ba an yi man haihuwa kuma sunan yaron wane. Ba wani abu na cewa sai an zo wurin suna. Annabi sunan da ya da annabi ranar suna ya yi sunansa, da aka haifi Ibrahim ranar suna ya yi sunansa, ranar haihuwa kai ya yi sunansa sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma da aka haifi Abdullahi dan gidan Asma binta Abi Bakar, shi ma ranar da aka haife shi aka kawo wurin annabi, annabi ya sa masa Abdullahi. Haka lokacin da mahaifiyar Anas dan Malik tana da juna biyu, annabi ce in ta haihuwa kawo shi. Aka kawo shi ya yi masa hutuba ya ce kuma sunanka Abdullahi. mutane da dama annabi ya rada musu suna a ranar da aka yi siyarin yake cewa sunan ka kai ko ba sai an tara jama'a an zo ka ba annabi ce sunan shi wani ana tare da kai rana ta bakwai idan an zo abin da yake shine yanka dabba rago biyu in namiji ne daya na ko sai wayar roƙa idan ya ski sai a auna wannan sumar da kudin da ya kai yawan nauyin wannan sumar sai a bayar da kudin wannan sadaka fi ta biyu cikin an gama suna ba sai mata sun tsara mutum din ya maka cinta ba har su kulla alai da su tafi da ita a ba wani magana ta mace ko mai ko abin me kace kai da na hana ka magana ta eh ku yi hakuri da Allah eh yana da lada mutum ya yanka rago saboda neman kusanci da Allah amma da ya tashi naman sai cinye a gidansa shi kadai yana da lada shi wannan zubar jinin fa shine a wannan lokacin ake neman kusancin Allah da zubar jinin hikimar haka dan yan jahiliya su a lokacin su suna neman kusancin Allah zuwa ga gunki ko zuwa ga aljanna da zubar jinin to sai aka canja kai musulmi ka nemi kusancin Allah da zubar jinin maganar raba naman ko ka cinye a gidanka ko ka raba wa miskinai ko ka raba rabi a gida rabi duk yana da lada wajen Allah ko baka san ba sadaka da ka fi kowace lada shine wanda ka cira a gidanka annabi ce dinarin da ka ba miskini dinari ka taimaka jihadi da dinari da ka wuce fannin gida wanda ya fi lada wanda ka yi ce fannin gida wannan daga cikin fallon masu aure akan gauraye kuma yana cikin fallon masu iyali da yawa akan masu kaɗan saboda gurgurdan yadda suke ciyarwa da yawa da keke abinda ake so mutum ya sa niyya dan inna mal a'malu duk lokacin da suka matsa ma babu kaza babu kaza kasan su mata kamus din su babu ke kawai banda kalmar babu ba wani abu to kai kuma sai ka sa kyakkyawan niyya wajen kawowa sai ka samu lada a kai za ka yi kai kake da haƙƙi kai tafiya eh kabari kace ko an haife shi sunan shi kaza ya halatta ya halatta ku yi hakuri wanda yake cewa yanka dabba dole ne sai an fuskantar da alƙibla ba dole bane sai an fuskanta alƙibla da dabba dan za a yanka in an kalli kudu ko arewa ko yamma tayi ba dole bane fuskantar alƙibla wannan yake cewa wa mutum ne yake yin bori kuma yana duk abubuwa na farilla kamar sallah azumi da sauransu amma yana bori duk mutumin da yake bori kaga bori ya tsafi ne duk mutumin da yake tsafi sallarsa azuminsa hajjinsa duk a rushe yake Allah ba zai karba ɗaya daga ciki ba dan ana gina ayyukan ibada ne akan aqida ta gari أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يسلم به فرض عينه كأحكام الصلاة زوا قرشه سبو داك فرقون أبن ذاك جالة شين إيماني سيا جرس النا إبادة تيكو دوك ناس إبادة كإندي أكيد أبادة تيكو كل سنشر إبادة وقدمنا إلى ما أمل من أمل فجعلناه هباء منصورا shine Allah ke cewa wujuhun yawma idzin khashi'a amilatun natiba wadansu fuskoki ran tashin kiyama za ka gansu sun yi shiru sun yi kawaki amilatun suna aiki tukuru a nan gidan duniya natibatun kuma suna wahala a wajen aikin amma tasla naran amiya tare da haka za su shiga wuta mai konuwa saboda me aikin sun gina shi ba akan aqida ko aikin sun gina shi akan bid'a duk aikin da aka yi komin kyansa in ba aqida mai kyau ba tauhidi mutum na shirka mutum na tsafi mutum na kori da bokanci wallahi duk sallarsa da azuminsa a rushe haka duk aikin da mutum zai na ibada amma a wajen ibadar bai koyi da annabi ba sai ya ci gaban kansa ya kirkiro ma kansa ko wani ya kirkiro masa shi ma zai zama amilatun nasu ba ga aiki tukuru amma babu lada haka suke da ba kannan juna ne tsakanin suna tare da juna shirka da bid'a duk aikin da mai shirka yana ibada a rushe shi da haka Aisha ta tambayi annabi dangane da Abdullahi ibn Jud'an yana ciyar da miskini yana shayar da alhazai idan sun zo aikin haji yana taimakawa masu umara yana taimakawa baki shin wannan zai amfane shi gobe kiyama? Annabi ya ce la, li'annahu lam yaqul yawma min ad-dahr rabbi ghfir li khati'ati yawma din. Sai dai da rana daya har ya mutu bai tuba daga shirkinsa ba, dan haka ba abin da zai amfane shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Dan haka kullun ake bukatan, kamar yadda Ibn al-Qayyim ke faɗa cikin littafin al-Fawaid, yace shi tauhidi tamfar madubi haka yake, shine mafi tsaftar abu. To kasancewar ya fi komai tsafta, to sai kasance kura yar kankanuwa za ta yi tasiri a kansa, kamar yadda kura kankanuwa take tasiri game ga madubi. Tauhidi kullun yana so a kore dukkan dangogin shirka, komin da babba da karama, a goge dukkan dangogin bid'a da babba da karama. Dan ita shirka ta fuskar ibada tana nuna sanya ma Allah kishiya, amma ita bid'a kuwa tana nuna sanya wa Annabi kishiya. Sanya ma Allah kishiya ya kawo tangarda wajen faɗan la ilaha illallah. Sanya wa Annabi kishiya ya kawo tangarda wajen cikar Muhammadur Rasulullah. Tauhidi bai shiga ba ke. Dan idan kace la ilaha illallah, to shine Allah na abuda illallah wa la nusrika bihi. Idan kace Muhammadur Rasulullah, shi kadai ne mai falala, ba wanda zai kawo mana falala mu bi shi. Duk mai falala ya rike kayansa. Ta Annabi ta isa. Ina fata an fahimta. Amma da zaran ka yadda da falalan wani, ka kawo cikin zuciyar Rasulullahi da kai. Da zaran ka yadda da bauta wa wani, kuma ka kawo cikin zuciyar la ilaha illallah da kai. Duk gwagwarmayar da kake yi fata duniya fatan rigimar musulmai a kansa fahimci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. In aka yi wa wannan karatu na tsafta aka fahimta karkashin Qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai, duk wata rigima ta kai. Amma matakar ba a fahimci wannan ba, sai an kwana ana rigima. Duk sallah kun yi ittifaki, in zaka kwana kana wa'azi akan sallah ba mu rigima da mu. Haka azumi, haka aiki fajr, haka zakka, wannan ba su zaku rigima. Dan ka zo ka ce ka sa unwani za ka yi magana kan sallah yau, da za ku ta kanki. Amma in ka rigima ta faɗo, dama za ka yi magana kan tauhidi kenan, saboda anan ta fahimta ta samu tangarda. To anan gurin ne dole kuma a samu mai ƙarya, a samu mai gaskiya. Amma dan kun yi sabani akan sallah azumi tsarki, ko iyan sabani kowa na kan daidai, idan sabai suka yi sabani kowa na kan daidai, Annabi bai kuskurantar da wani ba a cikin su. Da yake kar wanda ya sallah sai ya je Banu Qurayza, wadansu suka bari sai aka ji can suka yi, wadansu suka yi akan hanya, kuma Annabi bai ce kai wancan sake, kai wancan sake ba. Duk da cewa in muka bi babi na bincike, ba iya cewa suwa da sun fi dacewa da daidai, amma na wani ɗin ba a rufe musu ba. Wannan saɓani cikin ahkam kenan, wanda ke baya kawo rigima ko fitna. Amma saɓani cikin aqida, dole a samu wanda yake kan ƙarya, samu wanda yake kan gaskiya. Dole a samu wanda yake kan shiriya, a samu wanda yake kan fata. Amma saɓani na hukunce-hukunce, iyakar abin da za ka ce, wane ne yake kan gaskiya, wane kuskure ya yi, amma kuskuren da ya yi tun da ijtihadi ne yana da lada. Wancan da ya daidai shi ma yana da lada guda biyu, wancan da lada guda biyu. Amma idan aka yi saɓani a tauhidi, ba wanda za ka ce ya yi ijtihadi. Ai dama babu tauhidi ba ijtihadi a ciki. Sai nasi kawai qala Allahu qala Rasulullahi. Ba kiyasi ba ijtihadi. Balle sana ce wanda ya yi kuskure a ciki yana da lada. Ba a yadda ba ya kuskuren ba, dan dama ba a ba shi damar ya kuskuren ba. Dan ba ijtihadi. Kofa a rike take rikin. Tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa, wato wai matsayin jama'atu tabligh, wannan ai mun faɗa tun kwane, saboda haka sai kai haƙuri sai wani zikon kuma in mun zagi biyo wata kai ta kai na to ya nemi kasar ba ya nemi kasar. Wannan kuma wanda ya tambaya ta ƙarshe, shi kuma dama ta zuwa cikin karatu, yana tambayar cewa da aka ce wanda ya ci iyaka, shi sai iyakar gona kaɗai ko hatar fulotin, ko mun yi magana a cikin karatu. Assalamu alaikum.